amma bai imani da annabi ba har sai bayan da annabi ya bar duniya sannan mutumin ya furta kalmar shahada. Wannan mutum ya rabota da musulunci amma bai rabota ba da matsayi na sahabantaka. Haka kuma da a ce mutum zai yi imani da annabi, gashi kuma sun yi zamani da annabi, yana raye lokacin da annabi ke fadin duniyar nan, amma yana wata nahiya daban da inda annabin yake zaune, bai taba gamuwa da shi ba, bai taba ganin sa ba, sai dai sukan ji labarin juna. Har annabi ya bar duniya ko shi wannan mutumin ya bar duniya ba tare da sun taba gamuwa da annabi ba, to shi ma ya rabota da kasancewarsa musulmi amma ba a kidaya shi cikin waɗanda suka dace da falalar sahabantaka. Alal misali sarkin Habasha na lokacin manzon Allah da ake kira Al-Ashamatu, wato malikul Habasha, Najashi, domin An-Najashi ba suna bane, kamban sarauta ne. Ashamatu shi ne sunansa. Ya rayuwa da annabi lokaci guda, har sahabban annabi lokacin da suka yi hijira ta farko da ta biyu zuwa Habasha, duk annabi ya tura su suna jin labarin juna, kuma ya yi imani da annabi amma bai taɓa ganin annabi ba. Kaga wannan ba a kira shi suna sahabi tun da bai taɓa ganin annabi ba. Dan haka dai a taƙaicen taƙaicewa, sahabi shi ne wanda duk ya dace da wannan al'amura guda uku a haɗe da juna: gamuwa da annabi, imani da annabin a lokacin da aka gamu da shi ɗin, sannan kuma mutuwa akan wannan imani ɗin. To wannan shi ne sahabi, kuma daraja ce da falala da Allah ke bayar da ita. Ƙwazo ba ya sa ka zama sahabi, zaɓi ne na Allah. Allah ne ya zaɓe su ya kai su wancan lokaci suka yi zamani da annabi. Kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud ke cewa, Ubangiji Ta'ala ya duba zukatan bayi a ƙarshen zamani, ya ga ba zuciya mafi nagarta da tsafta da kyau a wanke ta tas cike da alkhairi irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka sai Allah ya zaɓe shi ya turo shi don ya zama shi ne shugaban annabawa, sai kamakin manzanni da shi aka garkame kofar annabta. Babu wani sabon annabi da zai zo da sabon aiki har ya zuwa tashin kiyama. Sannan Ubangiji ya sake duba zukatan bayi, ya ga bayan annabin kuma a dai wannan zamani na ƙarshe babu zukata mafiya tsafta, mafiya kyawu, mafiya nagarta, mafiya haske irin zukatan sahabbai. Da haka sai Ubangiji Ta'ala ya kaddaro suka yi zamani ɗaya da annabi, suna numfashi tare, suna taka ƙasa a farfajiya ɗaya lokacin da yake Makka da su da kuma bayan ya hijira zuwa Madina. Suka zama makwabtan shi, ya zama makwabcinsu, ya aura a gidajen ɗaiɗaikunsu, su ma suka auri ‘ya’yansa, ya saya aujensa suka saya aujen shi, ya wuce gaba a matsayin limami a idin ƙaramar sallah da babbar sallah da sallar juma’a da salloli guda biyar na yini, su suna mamuɗinsa a sahun farko na biyu ko na uku. Sun rabota da jin sautin shi da jin muryarsa, sun rabota da yin tozali da shi, haɗa ido da shi, sun zauna inuwa ɗaya tare da shi. Su suka raka shi yaƙin Badar, mutum 310, suka zo suka tafi Uhud tare da shi, mutum 1000 ko wani abu makamancin haka. Da su aka yi bai'atul Ridwan, mutum 1400. Su suka taya shi gina ƙaton gwalalo lokacin da sojojin ƙawance ƙarƙashin jagorancin mutan Makka suka yi shirin kawo farmaki Madina don yi wa Madina ta tas. Suka taya annabi ya yi ƙaton rami a matsayin ganuwa da za ta iyakance su tsakaninsu da kafirai, ba za su iya keto musu hurumin Madina ba. To kaga waɗannan ai rabo ne, domin Ubangiji Ta'ala ya zaɓe su ya kai su wannan zamani, ba dan su suka zaɓa ba, sai dan ƙaddarawa ta Ubangiji. Abdullahi ɗan Umar ke cewa, zama lokaci ɗaya tare da annabi kana mai imani da shi khairu minad dunya wa ma fiha, ya fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi. Da haka dai Malam Kabiru, a takaice wannan shi ne sahabi, ko ma'anar sahabi a harshen Larabci da kuma yare na shari'ar Musulunci.
Madalla, to Allah gafarta Malam, watakila da yake bayan naka nan da kai babu aya da ka jawo akan wannan matsala ta sahabbai. Ban sani ba ko a cikin Al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana game da sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam.
Ko shakka babu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin sahabbai ta hanyar siffofinsu ba ta hanyar sunayensu ba a cikin Al-Qur'ani mai girma. Mutum ɗaya ne kawai aka bayyana sunansa, shi ne Zaid ibn Haritha a cikin suratul Ahzab. da Allah ce falamma qada zaidun minha wa taran zawajnakaha likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi mafuula. Amma sauran sahabbai an ambace su ne ta fuskar siffarsu a jumlacinsu gaba daya, kuma ta salon zance daban-daban. Ko dai ambace su da sunan imani, wanda duk lokacin da aya ta sauka tana maganar mummunai, to fa a lokacin ba wani mummuni a ban kasa sai su, babu ni ba kai, babu mutanen Saudiya yau, babu mutanen America yau, sai dai waɗannan sahabbai da suka yi imani da annabi. Kalmar imani takan gaskatu ne a kansu kafin kowa a ban kasa. Wani lokacin a ambace su da lakabi ko kambe, kamar a ce al-muhajirun, kaga wannan wani kaso ne cikin sahabban. Ko a ce al-ansar, waɗanda suke mutan Madina, kaga su ma wannan wani kaso ne. Sunaye ne da shari'a, lambar girma ce da Ubangiji Ta'ala ya baiwa waɗanda suka hijira daga garurukansu zuwa Madina, ya ce musu al-muhajirun. Kuma lakabi ne da lambar girma da Allah ya ba su. Su waɗanda suka karɓi baƙuncin annabi da sahabbai a Madina ake kiransu da suna al-ansar. Bari mu buga misali da ayoyin, dan ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba. Alal misali, idan ka ɗauki suratul anfal, wadda ita ce sura ta takwas idan ban yi kuskuren lissafi ba, in ka faru kirki daga sama, a aya ta 62 Ubangiji Ta'ala na cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أبين دوانا آيات كيف أداه وإن يريد أن يخدعوك إذن كافر يسوس يودريك كافر مكة كوكما كرستا ديهود سيودريك فإن حسبك الله توبنجي تعالى يا إشيك zai kare ka daga sharrinsu da makircinsu da kullakullansu. Sai kuma ya ce huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, shi Allah Ta'ala shi ne ya karfafe ka da nasararsa, taimakonsa, sannan kuma shi ne ya karfafe ka da mummunai. Wato Allah ya karfafe annabi da abu biyu, abu na farko taimakonsa da agajinsa, abu na biyu mummunai. Kaga a lokacin babu wani mummuni a ban kasa sai su sahabbai. Waɗannan mummunai sai Allah cewa allafa baina qulubihim, Allah ya hada tsakanin zukatansu. Bambancin yare da bambancin kabila bai musu tasiri ba, sun dunkule sun zama al'umma daya, suna tunani iri daya da manufa daya. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, to baka isa baka hada tsakanin zukatansu, Allah ne ya tattaro maka kansu daga gidaje daban-daban, kabilu daban-daban, garuruka daban-daban, wancan bakwareshan dangi, wancan dan al-aus, wancan dan al-khazras, wancan juhani, wancan sa'adi, wancan al-ghifari. Haka Ubangiji Ta'ala ya tattara su wuri guda, suka daga tutar musulunci, suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin sura, idan ka kasa sasan kusa da karshe, Allah ya jumlace su ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وتكنا آية 74 دبدا كرشي. والذين آمنوا وهاجروا للي ود أن سكي إيماني سكي هجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دنيا لكلمة الله أبن كسا. والذين آووا ونصروا دكم ود أن سكا karbi bakuncin annabi da sauran wanda suka yi hijira garin su, wato mutan Madina kenan. Sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mummune da gaske. Anan Allah bai takaita ba, ya ce su ne mummune, sai dai ce da gaske, dan ka dauka cewa abin fa shakka ba ta shiga cikin sa, ko kwanto baya kwankwasa kofarsa. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, wato suna da gafara, suna da arziki mai girma. Allah ya gafarta musu zunubai da suka yi, sannan Ubangiji Ta'ala ya musu tanadin arziki mai girma. Arziki mai girma kuma shine aljanna da abin da ke cikin ta. Idan ka shiga cikin suratu Tauba, wanda ita ce sura ta 9, a aya ta 100 a cikin surar, Ubangiji Ta'ala ya ambaci da sahabbai da waɗannan kambe guda biyu, al-muhajirun wal ansar. Allah ya ce was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أبين دولنا آياتك والسابقون الأولون وطن سكر غاش غا مسلنشي أكرم فالي نفر كونش غا مسلنشي من المهاجرين تكم مهاجري وان سكر هجرة غا مكة زوا مدينة كودب وطن سكر لك زوا مدينة إلن سو سيدنا أبو بكر دا عمر دا عثمان إلن سو سيدنا علي بن أبي طالب da sauran ire-irensu sannan wal ansar da kuma al ansar wato mutan Madina irin su Sa'ad bin Rabi' irin su Sa'ad bin Ubada irin su Sa'ad bin Mu'az da sauran zaratan sahabbai mutan Madina walladina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayan waɗannan a tarihance ba sai zamani da su ba sun bi bayan su amma da suka bi bayan su sun bi bayan su da kyautatawa wato sun yi magana irin tasu sun yi imani irin nasu sun yi aiki da ibada irin tasu bi ihsanin sannan kuma sun yabe su sun yi musu addu'a ta gari basu zage su ba basu yi musu habaici ba basu yi musu shabuban magana ba basu ci mutuncin su ba dan su ne wallazina tabauhum bi ihsan to dukan waɗannan sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wa adda lahum jannatin tajri tahta al anhar Ubangiji ya musu ya musu tanadin aljanna da koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha abadan suna masu dawwama a cikin aljannan nan har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wato malaman tafsiri suka ce da almuhajiruna da al-ansar kai tsaye Allah ya saukar da yadda a gare su dan siffarsu ta imani da hijira dan siffarsu ta kasancewa su al-ansar amma sauran mutanen da suka zo baya a tarihi ba za su shiga karkashin radiyallahu anhum wa radu anhu ba a ce su ma an yadda da su Allah ya yadda da su sun yadda da shi a'a har sai in sun bi bayan waɗancan da kyautatawa tunda Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsanin sannan ya ce radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zuwa ƙarshe kila misalin da zan baka na ƙarshe shine waɗansu ayoyi guda biyu da suke bin juna ina jin aya ta 8 ce da aya ta 9 a cikin suratul hashri wadda ita ce sura ta 59 a girgidar ayoyin alqur'ani idan ka faro girgi daga sama da ubangiji ta alake magana akan dukiyar fai dukiyar alfai'u ita ce dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta ba tare da an zubar da jini ba tsakanin shi da kafirai Allah ya tantance cikin waɗanda za a baiwa a cikin lissafin waɗanda za a baiwa ne sai Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun za a bayar da ita lil fuqara'il muhajirin ga fakirai cikin almuhajirun talakkawan da suka yi hijira daga garurukan su zuwa Madina alladhina ukhrijoo min diyarihim waɗanda aka kore su daga gidajen su daga garurukan su wa amwalihim aka kwace dukiyoyin su mutumin da yake da babban jari yake da katan kanti yake da hannun jari da kadarori masu yawa ya koma Madina bashi da ko titiriti yana kwana a masallaci yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana sun yi haka dan kawai suna neman yadda ta ubangiji suna neman falalarsa suna neman yaddarsa wa yansuruna Allaha wa rasulahu sun tsaya kai da fata sai sun taimaki addinin Allah sai tun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya ambace su haka sai ba su sifa yace ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya wato idan ka kalli durin kalmomin da ke cikin ƙarshen ayar waɗanda aka kulle ayar da su kai ka ce ba wani mai gaskiya a duniya sai su ko kuma in ce da kai kai ka ce babu wanda ya fi cancantar kalmar gaskiya ta gaskata a kan shi irinsu dan Allah ya ce ula'ika humus sadiquna kaga lafazin ula'ika mubtada ne as-sadiquna shine khabar dinsa jumla ismiya ce wannan kadai ya isa ya bayar da gamsasshiyar ma'ana amma sai aka kawo abin da ke kira damirul fasli fa fusila bihi bainal mubtada wal khabar humus sadiqun dan takaice siffar gaskiya a kansu ko kuma kamalar gaskiya ba wani mutum baitin annabi a cikin wannan al'umma da ya cancanci a ce masa mai gaskiya irin su
su sahabbai
su almuhajirun ba wanda ya cancanta baitin annabi da ya cancanta a ce masa mai gaskiya irin su in mutum 100 sun cancanta ake musu masu gaskiya to sahabbai sune number 1 duk wanda ba su ba sai da ya zama na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko ya zama na karshe sai a aya ta gaba Allah ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim allazina tabawwa'u ad-dar wadanda ko suka riki madina dan ita ce ake kira ad-dar din a matsayin wurin zama wal iman suka kudurci imani a cikin zukatan su kamar yadda malamin suke cewa tabawwa'u ad-dar wa atakadul iman fi qulubihim wadanda ga imani ga kuma zaman madina falalar ce guda biyu falalar imani kadai za ta kai mutum aljanna ballantana falalar gashi da siffar imani kuma yana cikin madina kuma a cikin madina yana tare da manzon Allah ai ba rabo irin wannan min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar duk wanda ya hijira zuwa garin su duk wanda ya hijira daga wani gari ya zo garin su suna kaunar shi matukar imani ya kawo shi suka rike shi hannu biyu su mutunta shi su darjanta shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wani kunci ko damuwa a cikin zukatan su dangane da abin da aka baiwa yan uwan su mummunai wayuqsiruna ala anfusihim bugu da kari ma sukan fifita mai hijira din akan bukatun su su yan gari wannan wani abin da mutan Madina suka yi fice da shi kenan shine yu al-isar fifita bukatar ka fifita wani da wannan bukatar kana jin kishirwa wani na jin kishirwa ka gwammace gare sha a madadin kai ka sha kana jin yunwa wani na jin yunwa ka gwammace gare shi ya ci abinci a madadin kai ka ci al-isar kenan sun fifita duk wanda ya zo garin su akan kansu shine wai usuruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa ko da suna da bukata kan abin sai Allah sai waman yuka shuha nafsihi wadanda wanda duk aka tsare shi daga ruwan zuciyarsa ya zanto baya da ruwa baya da hadama baya da zalama fa ulaika humul muflihun irin wadannan su ne masu rabauta gobe kiyama al muhajiruna anti as-sadiqun al ansar anti al muflihun kaga ai dukkan as-sadiq dan aljanna ne haka dukkan al muflih dan aljanna ne na daga cikin siffar mutanen madina al falah sunni al muflihun kuma as-sidq din amma aka zaba a siffanta su da wancan kalma kamar yadda na daga cikin siffar mutanen makka su as-sadiquna ne al muflihuna ne amma aka zaba a basu kalmar as-sadiquna kowanne daya yana da siffar da dan uwansa yake da ita illa iyaka dan bambance su da juna wannan aka ce masa al muflihun wadannan aka ce as-sadiqun akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda yake nuna maka yadda mutanen madina cikin sahabbai suke fifita wani akan bukatar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bako kuma ya dace a lokacin bayan sallar isha'i ne sai annabi ya tura gidansa a tambaye matansa ko akwai abinci suka ce babu abinci
sallallahu alaihi wasallam
sai kallon sahabbai ya ce a yau wa zai karbi bakon annabi ya daukewa annabi nauyin sai wani sahabi ya ce gani cikin mutan Madina ya tafi da wannan bawan Allah gidansa ya shiga gida ya kira matar sai ce ke akwai abinci ko a gidan nan ta ce wallahi babu wanda za a ci sai abincin yara sai ce yi masa dabara su yi barci ta yi wa yaran dabara suka yi barci aka ɗauko abincin kwano ɗaya aka kawo wa baki ya ce to ka shefi fitila ya ɗauka kamar mu ma muna ci tunda cikin duhu ne kila akwai fitila a kunne zai dauka tare ake ci ko kuma sun ware nasu suna ci a gefe da sai kace fitila kawai suna motsi da musum da baka kamar suna cin abinci dan shi bako din ya sake ya debi girki yadda yake so ya sake kuma ya ci abincin sa so ko basu ci komai ba suka kwana da yunwa suka dangana suka hakura dan girmama bakon manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam da aka wai gari da safe sai Allah ya saukar da wannan aya ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فيما ذا الله يكتوى وبنجدي يا إما ماكي دنغني دا وأنسو مجد أن تاقود بي مجد ما تسا دسك في تباق وما ذا الله أكم بكا تسو الله مدوك كنسلك يا إما ماكي نسو إذا أكتوى ما ماكي سفا ليشك نسو فوفهم وبنجدي wanda ta dace da kamalar sa ba mamaki irin na dan adam ba domin dukkan sifa ta Allah ba ka kamancece ne a tsakanin shi da halittu don shi ta Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir bari in cike maka ayar da aka ambaci al-muhajirun wal ansar sai aka ce wallazina ja'u min ba'dihim wadanda ko suka zo bayan su yaquluna rabbana ighfir lana zaka suna cewa ya ubangiji kai mana gafara duk mutun nagari da ya zo bayan sahabbai tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabi'u tabi'i tabi'i tabi'ina har ya zo mu nan da wanda ya zo bayan mu indai mutum ne nagari to ga abin da zan rinka cewa yaquluna zaka tsina cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji kai mana gafara wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kai mana gafara kai yafe mana zanubban mu da kuma wadanda suka riga mu da imani cikin yan uwan mu kaga nan wanda suka riga kowa imani sune sahabbai dan haka sune addu'a za ta fara shafa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya ubangiji kar ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu game da dukkan wani mummuni rabbana innaka ra'ufur rahim mummunin da mummunin yanzu mummunin lokacin annabi mummunin da ya biyo bayan lokacin annabi kar ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu kiyayya hasada nun kufarci a cikin zukatanmu game da dukkan wani mummuni wanda muka sani da wanda bamu sani ba wannan ita ce sufar dukkan mummunin da ya biyo bayan sahabbai haka yake fada a cikin addu'arsa rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم to kaga wannan so ne matsayin sahabbai karkashin wadannan ayoyi ya rage wani abu guda daya mai muhimmanci shin sahabbai ma'asumai ne ta yadda ba sa laifi a sahabbai ba ma'asumai bane ba sahabbai adalai ne akwai bambanci tsakanin adali da kuma ma'asumi ma'asumi shine wanda baya laifi gaba daya tsararre kararre kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma'asumi ne amma sahabbai ko adalai ne adalai shine dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi yana da kuskure amma baya dawoma akan kuskure din yana da laifi amma ubangiji ta Allah na iya alsta shi da tuba ko kuma Allah ya alsta shi da rinjayen aikin alkhairin da har zai rinjaye wancan laifin nashi sai ya zanto yawan aikin alkhairin ya sa an yafe masa kuskuren da ya zama kadan tunda Allah ya ce innal hasanati يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اي جيرن غانن ايوكا نغري سنا تفير دا مونانن ايوكا سو شافي سو سو تنكده سو سو واتسد سو جيفي غدا ده هكا دكا متومن دا يكي درن جايين ايكين الخيري شينا اكي كلا دا سنا ادلي بايو انا نفن ادلي وان دا بايا ليفي با تو كاريكي نن ليفكن دا صحابي سو كي الوكا تن النبي سن كسو جدا جدا كو دي صحابين دا يا ليفي an tsayar masa da haddi ya annabi ya nassanta cikin hadisin bukhari duk wanda aka yi wa haddi alhudud wannan haddin yakan zama ya kankare zanubin da wannan mutum yayi kamar ga midiya da tayi zina aka jefe ta ai da annabi yazo sai mata sallah umar dan khattab ke cewa ya za'i mata sallah bayan tayi zina manzo Allah ke cewa laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli almadinati lawasi'atuhum tayi tuban daga za'a rabawa mutum 70 cikin mutan Madina da ta ishe su ita kadai to kaga ai tuba nan ta haddin tuban kadai ta isa cikin kare zanubin ballanta na kuma ga me ga haddi abinda sa muka ce tuba tana kan kare zanubi dan Allah ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum bayan ya ce tubu ila Allah tawbatan nasuha wato ku tuba zuwa ga Allah tabbatacce tuba wanda ba kome sai ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum Allah zai kankare muku zanuban ku mana idan kun tuba din to ballanta na kuma gashi an yi wa mutum haddi an yi masa horo da hukuma kan laifin kaga wannan horon da hukumar ta tafiyar da laifin sannan kuma ubangiji ta'ala ya sa annabi ya roƙawa sahabbai din gafara ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum wato ka sani ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma ka roƙi gafarar zanubanka sannan ka roƙi gafara ga dukkan mu'minai mazan su da mata Allah ba zai cewa ba annabi roƙa mummune maza da mata gafara annabi yake sannan Allah ba zai sa annabi yayi ba sannan yake ansawa lalle ni nayi imani annabi yayi wa sahabbai istighfari wallahi tallahi yayi tunda Allah ya umarce shi kuma na san baya saba umarnin Allah kuma lalle ni nayi imani Allah madaukakin sarki yana karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wanda ya sa shi yace ka roƙe ni in yi dan shi yace yayi istighfar sannan kuma bugu da ƙari Allah ya nassanta da kansa cikin suratul tauba wanda surace madaniya ba a shafe ta ba yana ne ya karbi tuban su sahabbai din laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kana yaziku qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim hakika Allah ya karbi tuban annabi ya karbi tuban al muhajirun ya karbi tuban al ansar wato waɗanda suka bi shi a lokacin da ake cikin tsarni suka kashi zuwa yakin Tabuk kenan kaga nan Allah ya ce taba ya riga ya karɓi tuban su to kaga anan gurin koda sun yi laifi dai Allah madaukakin sarki ya bada labarin ya karbi tuban su da haka kenan babu wani tashin tashinar cewa wani sahabi yayi kaza wani sahabi yayi kaza mutukar ya tabbata a matsayin sa na sahabi Allah ya ce ya yafe masa sannan wani abu na gaba mai muhimmanci shine shin sahabbai matsayin su daya amsa sahabbai ba matsayin su daya ba wani ya ko wani daraja cikin sahabbai domin akwai wanda yake falan daya yake ci shi sahabi ne kadai akwai wanda yake gashi sahabi gashi ko na cikin ahlul baiti wato na cikin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dangantaka ta gida na manzo sallallahu alaihi wasallama idan ka dauki Abubakar Siddiq sahabi ne idan ka dauki Umar bin Khattab sahabi ne idan ka dauki Abdullahi dan Abbas sahabi ne idan ka dauki Ali bin Abi Talib sahabi ne to amma kaga Umar bin Khattab da Abubakar Siddiq dukkanin su sahabbai ne kuma wannan kan su ne khairatu sahaba sun fi kowa falla cikin sahabbai saboda su suka fi kowa kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama ma'ana a cikin waɗanda suka yi imani da shi da haka ma suka zanto halifofinsa masu bi masa a jere bayan Annabi sallallahu wanda ya zama shugaban musulmi shine Abubakar bayan Abubakar wanda ya zama shugaban musulmi shine Umar bin Khattab to anan gurin kaga wannan babban masahi ne dukkan sahabin da ba Abubakar ba Umar ba to yana bayan Abubakar da Umar ta fuskar daraja sannan kuma daga nan sai Ali bin Abi Talib abinnan Uthman dan Affan wanda manzon Allah ke cewa mala'iku kansu suna jin kunyar sa daga nan sai Ali ibn Abi Talib duk cikin sahabbai guda uku nan ne kadai suka tsara Ali ibn Abi Talib falala amma banda su dukkan wani sahabi yana bayan matsayin Ali ibn Abi Talib sannan Ali ibn Abi Talib ga ne sun gashi biyu sannan gashi sahabi da su kuma yana cikin zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a takaice da ana ina so in ce da kai sahabban nan guda hudu sune khulafa'ur rashidun Abubakar Umar da Uthman da Ali falala su tafi ta sauran idan ka karo ragowar shida ka hada da su waɗanda za su zama cikin al'asharatul mubashiruna bil janna goma da aka ba bishara da aljanna to sun dar kowane sahabi falla kenan Sa'd bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf Talha bin Ubaydillah Zubair bin al-Awwam har zuwa karshen su to daga nan gurin kuma kaga al-muhajirun falala su tafi ta al-ansar domin dukkan wanda yake al-muhajir falala su tafi ta wanda yake al-ansar kamar yadda nassoshi na al-Qur'ani suka nuna haka har manzo na Qur'ani suka nuna duk inda aka ambace su kan fara ambatan al-muhajirun suna al-ansar sannan manzo Allah da kansa yake cewa lalla hijratu lakuntum ra'an min al-ansar ba dan hijira ba da falala dake cikin ta da na zabi in zama dan Madina a madadin mai hijira amma ba zan yarda ba in yi sake da ladan hijira inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ga waɗanda suka je yakin Badar kaga ai falalar su ta dara waɗanda su ba su samu daman wannan zuwa ba sannan kuma duk wanda ya ciyar da dukiyar sa yayin yaki kafin a ce an bude Makka baya daidai da wanda ya ce da dukiyar sa yayin yaki bayan an bude Makka domin kafin an bude Makka addinin yana da tsauri yana da wahalar bi saboda kalubalen da ke fuskantar musulmi sai wanda ya jure ne ke yi amma bayan an bude Makka to al'amura sun yi sauki mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a ba wahala sosai shi yasa Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'ada Allah al-husna wallahu bima ta'maluna khabir wadanda suka ce da dukiya suka yaki kafin a bude Makka ba sa daidai da wadanda suka ciyar suka yaki bayan an bude Makka sai Allah ce su wadancan na dadin su ne suka fi girman lada su ne suka fi matsayi sama da wadannan nabiyin sai ce amma kullum wa'ada Allah al-husna dukkanin su dai yan aljanna ne domin al-husna na da kan aljanna tunda Allah ce lalladina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatrun wala dhilla da haka dai a takaice ta kace malam kabiru waɗannan ayoyi da na kawo maka wallahi misali ne ba su kaɗai bane ayoyin da suke magana akan sa bai kaga akwai muhammadu rasulullahi wallahi ma huwa shiddatu ala al-kufari ba mu samu daman kawo ta ba ballan tana sharhinta kaga akwai jerarrun ayoyi a cikin suratul anfal wanda suke nuna matsayin sahabbai wanda musa dan kawo su ba ballan tana sharhin su da ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani a wurare daban-daban cikin suratul ali imran wanda su a cikin suratul baqara wanda da a ce lokacin zai isa da mun kawo su mai sharhin su da haka dai babu rabo baitin imani irin ka zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne babba kudi ba sa sayan su yawan ibada baya kai kashi zabi ne na Allah yadda aka yi bishara da zuwan annabi cikin attaura da linjila haka aka yi bishara da cewa kuma sahabbai za su zo tare da shi a cikin attaura da linjila suratul a'raf ta yi bayani cewa dangane da annabi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ونصفوفين أن نبكينا سكين التراد الانسيلة سهبين ماكما سيأكد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيالتي ذلك مثلهم في التوراة wannan ita ce sufarsu a cikin attaura wa masaluhum fil injili ita ce kuma sufarsu a cikin linjila ma'ana an bada bayanin sufarsu a cikin attaura da linjila irin yadda aka yi bushara da zuwan annabi cikin attaura da linjila ai babu matsayin da ya kai wannan da haka tabewa ne hasara ce ci bayan kwakwalwa ne ya zanto mutanen da suke da wannan matsayi mu munana musu ko mu karanta ladabi da tare da su ya zama wajibi mu girmama su dan bangare ne na girmama annabi din mu ga mutuncin su dan bangare ne na ganin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam mu darjanta su dan wani sashi ne na darjanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
me sauraro daidai wannan lokaci muna da ƴan mintuna wanda ba su fi 13 ba watakila kun so na tsaye da malam ko kuma in ce za ku so da mun kuna Allah Allah kada tsaye da shi saboda yanayin yadda malam ya dauko bayanin sa za mu bude hanyoyin wayar mu domin ku samu damar haduwa da malam domin yi tambaya daidai kan abin da malam yayi jawabi akan layukan mu na 6696 da kuma layin 6699993 wannan magana akan sahabbai zamu dora a mako na gaba tare da gwani Ibrahim Abubakar Ramadan wanda aka sani da Sheikh Ibrahim Abubakar Ramadan wato babban limami na masallacin Juma'a na Sharada kuma principal na makarantar Sheikh Ramadan Tahfiz Secondary School wanda take Tudun Nafawa a nan kan da kuma na fatan tambayoyin ku za su kasance akan abin da malam yi jawabi assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke kallai
Muhammad Umar Gamaja
to ga malam
yau ina yin alam barka yau
ina amsawa
wala Allah ta kare alkhairi Allah kare mu lafiya
Allahumma
malam to da ta ne ita ce da ga da Allah mu gaji cikin mu mu rika yin koyi da tabbai din nan dari da dari
Allah ta tambaya Muhammad
yadda zamu yi koyi da su shine na farko karanta tarihin su
inda ne ba zamu iya zama irin su ba
gaskiya ne na farko karanta tarihin su kuma karanta tarihin su yana da salo biyu dan karanta tarihin annabi a fakaice kamar kana karanta tarihin sahabban sa ne tunda kowanne gwarzo da ya rayu a duniya ya rayu ne a tsakankanin mutane ya cakudu tsakanin masoya da makiya haka annabi ya rayu gashi ga Abu Jahl gashi ga Abu Lahab ga Anas bin al-Haris sannan gefe daya ga Abu Bakar ga Umar ga Uthman ga Ali ga Sa'd bin Abi Waqqas da sauransu kaga duk lokacin da kake karanta rayuwar annabi zaka karanta tarihin gubarmayar sa tsakanin shi da makiya zaka karanta kuma irin gudunmuwar da masoyansa suka bashi suka raka shi ya koki kamar da nayi ambasi da su wannan bangare ne na karanta tarihin su da ka karanta yakin Badar zaka so su kai fice a yakin Badar haka ka karanta yakin Uhud haka sauran yaki yake dai kenan sanan akwai tafiye da aka wallafa dan tarihin sahabbai waɗanda suke kunshe da bayanai na rayuwar sahabban da bayyana imanin su ayyukan su jihadin su ilimin su ciyarwar su da sauran abubuwa da suka yi zamantakewar su ta iyali to karanta tarihin su da bibitar tataccen tarihin nasu wannan na baiwa mutum damar yadda zai koyi da su kuma wannan din ma yana ƙara haɓaka imanin mutum dan ya ga irin abin da suka yi na kirki yana kokarin koyi da su
assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Amin san Allah ya tabbata gare ku.
Amin.
Alan Kabiru barka dai.
Allah ga fata malam.
Ina gajiya.
Wace kallai?
Kai babban malami barka da zuwa.
Ina amsawa.
Yawa. Ni magana da ko malam Ibrahim shekaru ne.
To masha Allah.
Yawa.
Ngodi.
Akaramu sallahu.
Na'am.
Ni dai tambaya ta ku san dai akan malam Kabiru ne. An ce man gana ana. Fale ga uwa. Domin duk sanda muka muka ce malam Kabiru barka da zai ce dan dari a dai dan dari da ma Kabiru kenan sannan kuma akar makallau ta akwai kuma wata abin nan wani misali da kake yawan bayarwa ka ce mutanen da farashin su yana kan gutsi to wannan farashin da yake kan gutsi
ya ai bai da alaka da abin da muka magana dan mun yi magana ne a'a kai hakuri da Allah kaga dai ya kamata
ko dora akan gaskiya na ji dadin akan wannan magana sabai da kai da magana Allah
to Allah saka maka alkhairi
sai kun waye ma malam Jafar Mahmud Adam ba sai yanzu saboda yau musamman ma a cikin gari zaka ji ana ta kafincin ta akan ne wasu abubuwa ne wallahi amma yanzu Allah ya kowa ya gamu ya san kwane ne malam Jafar Mahmud Adam ka abokina zai bada gudu
a matsayinka na garkuwar malam ina gobe idan ka zo masallacin juma'a doreye za ka gani kuma zan baka dama in an samu ka wannan tambayar kai tsaye ba ta hanyar malam Kabir ba
hatta mutan nau alo magana kika ba alo malam ya kamata fa ne shi wannan matsalar jinjin naka masallaci da ake akan za a samu naira 300
watakila malam malam ta ne bayana gaba assalamu alaikum
tunda na bashi damar ya ganna gobe
gaskiya
ne
hello
na'am assalamu alaikum
malam kujeru kana magana ne da awali so gaba
to alhaji awali ga malam
malam ba ta rizwa
malam awali kana lafiya
lafiya lo malam abin da nake so in tambaya malam idan ka duba ka kalla da ake ciki harkokin rayuwa gaba ɗaya yanzu malam ba kai maganganu da tsarin rayuwa irin na kafai na manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ke iya da cewa manzo da kuma cikin tsaura junan da cewa a junan alaga ba ta malam a tsarin mu da kuke gani na kai da zaman cewa mu ne yanzu na rayuwa akwai wata hanyoyi da za mutane su yi kokari kokari don su koyi da wannan rayuwa da akai kuma tambaya ta ji a gurguje manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna kuma mutumin da ya wafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sun a cikin sahabban manzo Allah wanda suka zauna da gaban da manzo sallallahu alaihi wasallam alaga ba ta malam akwai wata aya ko hadisi hello
ina jinka
to akwai wata aya ko hadisi da ta nuna cewa mutum zai iya karantawa in zai kanta sai ya mafarki da manzo sallallahu alaihi wasallam har ya tashi ya kai shi an ma ce magana da shi assalamu alaikum Allah mai da kai da lafiya awali sai da barkan mu
na gode kore daukan salo na rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda kowa ya san cewa babban malamin su shine annabi shi ya ba su tarbiya sun tuntube ya tayar da su su yi kurakurai ya gyara musu kurakuransu su faɗi maganar da ba ta daidai ba ya ce ga yadda ake faɗa har sunaye ya canja waɗansu waɗanda suka keto rayuwa ta jahiliya da waɗansu sunayen da iyayensu suka sa musu wanda bai dace da musulunci ba annabi ya rinka canja musu dan ba wanda ya kai annabiyin nasiha wa al'umma Abu Dharr yake cewa babu tsuntsu da zai kada fukafukansa a salon samaniya ya zanto akwai alkhairi cikin hakan face sai annabi ya labarta mana alkhairin ko kuma ya labarta mana ilimi game da shi to da haka ko sai ka babu daukan salon rayuwa irin tasu wannan zai taimaka wajen gyara kurakuran mu da dama da muke yi a zamantakewar mu ko a harkar kasuwar mu ko a zamantakewa ko a zamanin makwabtaka da sauran al'amura wanda wannan kuma shine babban gacci da zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki maganar mafarkin annabawa maganar mafarkin annabawa gaske ne wahayi ne ma su mafarkin annabawa amma wani wanda ba annabi ba wato mafarkinsa baya zama wahayi sai dai kuma annabi ya nuna a cikin hadisi dukkan mutumin da ya mafarkin ya ganne to hakika ne ya gani dan shedan baya iya satar kamata me ake nufi da wannan ana nufin inda zaka ga wani mutum a cikin mafarki yace maka ni ne annabi sannan kuma kai dama ka san siffofin annabi da kai bayanin su a cikin littattafai sahihan littattafai kaga wannan wanda yace ni ne annabi yana da dukkan siffofin da aka bayyana na annabi waɗanda suka iya bayyana a gare ka na farko dai saka tsakiya ba dogo ba ba gajere ba sannan fari wanda farinsa yake da sulkin jaji-jaja sannan kuma wanda yake da cikakken saje da gemu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi da wushiriya gashi kikkiawa da sauransu duk da siffofin da aka yi bayani siffofin hali da siffofi na jiki na halitta yana tare da su irin na annabi yace ni ne annabi to ko shakka babu annabi ka gani wannan ba karamin rabo bane ba a gare ka don shedan bai isa bai saci kamannin annabi amma idan ka ga wani a cikin mafarki yace ni ne annabi sai ka ga mutumin gajere baya da tsoho to wannan gari yake ba annabi bane ba shi ko ka ganshi dogo tsawon da ya wuce misali ko ka ganshi bakin fata ba balarabe ba ko ka ganshi fuskar sa babu gashi ko daya babu saje babu yemu to ko saka babu annabi bane ko bakin sa babu shiriya to wannan ba annabi bane ba ko ka ganshi da wani abu a hannunsa kace ba ne yace naki kaga ya ruwa annabi ko baya ruwa to anan gurin annabi bai ce ba shedan baya mun kariya abinda yace shedan baya satar kamata wato shedan bai isa ba yayin shiga irin ta annabi yadda aka santa a cikin littafan sirra da tarihi ya fito ya ce shine annabin lalle duk wanda ka gani da siffofin annabin a cikin mafarki ya ce shine annabi to gaske ne amma idan ka ga siffofin sun saba to ƙarya ce ba annabin bane ba to kenan wannan ya zama dama annabi bai ce shedan baya mun ƙarya ba cewa shedan baya iya daukan kamanna
mai saurare a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan shiri na wato mambarin malamai sai kuma wani makon Allah ya kai mu zamu kasance tare da malam Ibrahim Abubakar Ramadan wato bani wanda shi ma zai zo mana matashiya daga inda malam ya tsaya insha Allah Allah ubangiji ya kai mu kafin wannan lokaci mai sarara a cikin irin sabbin shirye-shiryen da wannan gida yake kawo muku akwai wani sabon shiri da zai fara zuwa muku daga nan sashen addinin musulunci wanda aka yi lakabi da suna al-adhkar a inda zamu fara koyar da zikirori wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tun daga safiya har zuwa rana ta fadi a duk ranar juma'a wato kamar gobe kenan a inda daga bisani zamu bude hanyoyin wayar mu masu saurare su bugo mana su maimaita mana wannan zikirin da muka koyar irin yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake inda daga baya kuma wanda duk ya kawo shi daidai zai karbi wata gwaggwabar kyauta insha Allah dan tunama har masu ba da cutukan nan sun fara kawo mana dan neman karin bayani to za a yi amfani da wannan lamba ta 08037050309 kar ku manta da sunan shirin al-adhkar wato zikironi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a madadin malam Ja'far Mahmud Adam akamakallahu ina sake sallama a gareka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to malam Kabiru da dukkan sauran masu saurare ina muna fatan alkhairi sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya hada mu
kamar da jin hukumar gudanarwa ga kashin jagorancin Umar Dutsen Muhammad da jagoran wannan shiri Umar Sa'id Turmada sunana Kabiru Abdullahi Umar Zakari Yusuf ne ya hadan da ku da injiniya mu shine injiniya Bashir Gumel nake cewa